Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babban birnin lardin Zahedan da ke kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a domin cika watanni uku da mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22, yayin da take tsare a hannun 'yan sanda, lamarin da ya tada zanga-zangan kijinin gwamnati a fadin kasar. Hotunan da sashen Farisa na murya Amurka ya samu tare da irin wannan faifan bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda jama'a ke yin maci suna rera take na nuna adawa da gwamnati. Kamfanin dillancin labaran ICNA ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun kuma cecaki jami'an tsaron Iran da suka hada da dakarun kare juyin juya hali na musulunci na Iran, inda suka kwatanta su da kungiyar ta'addar IS. A cikin wani faifan bidiyo, masu zanga-zanga sun cika makil a kan tituna, ana jin suna ihu suna cewa wannan kasar na bukatar 'yanci, wannan kasar na bukatar daidaituwa. Gwamnati dai ta maida martani da karfin tuwo, inda ta murkushe masu zanga-zangar, aka kashe ɗaruruwa a cikin soka, aka kama wasu dubbai, lamarin da ya haifar da tofin alatsi ne da kuma saka takunkumi daga kasashen duniya. Yayin da Amurka ke marhabin da shugabannin Afirka a birnin Washington DC domin gudanar da wani taro a wannan mako, an mayar da hankali akan tarihin 'yancin kafofin yada labarai na kasashen da dama. Akalla 'yan jarida 56 ne ake daure da su a gidan yari saboda ayyukansu a nahiyar Afirka a kasashen Afirka 11, da dama daga cikinsu suna da dogon tarihi na hana 'yan jarida yin aikinsu, a cewar wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta CPJ ta fitar a ranar Laraba. Yayin da kasashen Iran da China ke kan gaba wurin tsangwamar 'yan jarida a cikin rahoton na shekara, inda suke da mutum 62 da 43 a ɗaure a gidan yari, kasar Misra mai mutum 21 da Eritrea mai 16 suna cikin kasashe 10 mafi munin wannan tarihi a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka za ta samar da ƙarin taimakon tsaro ga kasar Ukraine, in ji babban jami'in shirya sanar da dabarun tsaron ƙasa John Kirby, yana faɗa wa murya Amurka a wata hira a jiya Juma'a. Da aka tambaye shi ko Washington za ta saurara wa kashedin Rasha na kada ta aika makamai masu linzami na kariya na zamani na Patriot ko kuma ta yi kasadar ganin mummunan sakamako, sai ya ce Rasha ba za ta nuna wa Amurka abin da za ta yi ko kuma wata ƙasa ta nuna wa Amurka irin taimakon soja da ya kamata ta bai wa Ukraine. Jami'in ya ce Washington ta haɗa kai da Ukraine, suna magana kusan a kulli yaumin akan irin buƙatu da suke da ita, kana ana tabbatar da ganin an biya mata buƙatunta. A jiya Juma'a, Prime Minister Japan Fumio Kishide ya yi nuni da China da Koriya ta Arewa a matsayin barazana ga yankin, lamarin da ya kai ga garan Babul a dabarun sojojin kasar, ciki har da kashe kuɗi da sayan makaban kariya masu cin dogon zango. A wani taron manema labarai a birnin Tokyo, Kishide ya ce yanayin tsaro a kewayen Japan ba shi da kwanciyar hankali, a don haka gwamnatinsa na nazarin ganin ko shirin kare kanta zai kawar da wannan barazanan da kasar ke fuskanta bisa ga karfin abokan adawarta da sabbin hanyoyin fada. Ya ce bayan gudanar da wani atisayi na hakika, an tabbatar da cewa sojojin tsaron Japan ba su isa ba. A karkashin wannan sabuwar dabarar, Prime Minister ya ce Japan a cikin shekaru 5 masu zuwa za ta aiwatar da wani shiri na sama da dala biliyan 320 na ƙara ƙarfin sojojinta, inda kuɗin da ake kashewa zai kasance kashi 2 cikin 100 na yawan kayayyaki da ƙasar ke samu nan da shekarar 2027. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a jiya Juma'a ya jagoranci kaddamar da ofishin kula da harkokin China na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, wanda aka fi sani da China House, don gudanar da gasar Amurka da Beijing.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Bai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka kaddamar da rajistar tsofaffin sojoji don kafa rundunar kota kwana. To madalla, a jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun kaddamar da ayyukan rajistar tsofaffin sojoji da ke fatan komawa kan aiki a matsayin wani bangare na matakan da ake dauka domin tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi kasar, inda yaduwar ayyukan ta'addanci a arewacin Mali da Burkina Faso ke shafar wasu sassan jamhuriyar Niger din. Gwamnatin kasar ta Niger ta ce za ta girke waɗannan dakaru na sabuwar rundunar ta Reserve Military a wuraren da kasar ke gudanar da manyan ayyukan ci gaba, amma kuma ba mamaki a kai su fagen daga idan har bukatar hakan ta taso. Wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Muminu Barma, ya yi kumana da karin bayani.
Alfasar na kuma Sonar Lembik da FDS Ali Alaretret.
Colonel Major Dali Noma kenan, komandan kwamitin da ke da alhakin kafa rundunar dakarun kota kwana da ake kira Reserve Militaire, lokacin da yake jagorancin bikin kaddamar da ayyukan tantance tsofaffin sojojin da suka cancanci sake shiga ayyukan tsaro. A ƙarƙashin wannan sabuwar runduna da hukumomin Niger suka kuriri aniyar kafawa a ci gaba da neman hanyoyin ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar. Mutane kimanin dubu ne daga tsofaffin baradan kasar da suka yi ritaya a tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 hukumomi ke fatan zakulawa a gargashin wannan shiri da aka kaddamar a ranar Litinin 12 ga watan Disamba 2022. Bayan kammala ayyukan tantancewa da kuma ba su horo akan sabbin dabarun yaki da ke daidai da yanayin da ake ciki a halin yanzu, za a girke waɗannan sojoji a wuraren da ake gudanar da manyan ayyukan ƙasa, inji Kanal Mai Ritaya Abdullahi Munkaila, daraktan hukumar tsofaffin sojoji da 'yan mazan jiya, wato ONAC VG.
Jami'in tsaro aiki ya yi musu yawa, doka take, in dai minista na defense yana so sai ya kira tsohon sojoji su zo su taimaka. Ministar ya gani in ya kira tsofaffin sojoji nan, sojawa za su yi ta su yi aiki waɗanda za a dauka wanda sun ta yi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, kenan wanda sun ta yi retret shekara biyar su ne za a dauka. Yau dai mutum dubu ne ake bukata, za su yi tsaro na manya-manya aiki na gwamnati, kamar aiki na petrol, kamar aiki na kandaji, su ne za su yi tsaro ayyukan.
Dumbin tsofaffin sojoji cikin yanayin zumuɗi sun yi cincinindo a harabar ofishin hukumar tsofaffin soja, wato Office National des Anciens Combattants Retraités et Victimes de Guerre da ke nan Yamai, domin gwada sa'a. Ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa.
To sunana Abubakar, tsohon soja ne. Mun zo mu gani ne kira da aka yi bisa ga harkar da aka ce za a kira tsohon soji, muka zo mu gani in akwai sunayen mu. To shine ya kawo.
Idan ta samu a shirye kake ka koma aiki
nan? Ai mu koma ba matsala, tunda mu dama muna cikin tsakatta ne harkar ta samu. Shi namiji Allah ya yi shi haka nan, duk yanda ta faru duka ɗaya ne, Allah dai ya sa kurin da ya gama lafiya yake.
Ina amfanin namiji yana kwana gida? Ko wane namiji da inda Allah ya ci abinci yake, mai kyawun namiji ya sai hilin dagan? A nan da kake min magana haka sa min riga ina hawa in ko in tsaki bin riga in koma saman daji. Mu kare kafa. A nan da kake min soji nake, kuma sai na mutu a suna na soji.
Suna Ahmad Koro, soldado din same class. Ni class from Twitter na. Ima inda na samu ina so, volunteer ni ina so. To yanzu an ce mu tai mu saurara tukunan. Abre suna kira kuma.
To amma alama an manyanta, an yi ko a shekarun
da wallahi na manyanta, amma zuciya na bai mutu ba. ka gani ko zuciya na bai mutu ba kuma ina da karhi ban da wani kiwo ba wallahi babu wani kiwo zuci
ko yanzu aka ce za a je fagen daga ba gidu ba
so ina so wallahi formation kawai za ka yi in kan yi formation esclage na armema
galibin waɗanda suka amshi kiran mahukuntan na Niger matasa ne da aka sallama daga aikin soja saboda wasu dalilai walau na zargin arcewa daga fagen daga ko na aikata laifukan da ake dangantawa da rashin da'a akan aiki dalili kenan waɗanda muka zanta da su ke kokawa da sharɗan da aka gindaya wa masu sha'awar shiga wannan runduna ta reserve militaire
sunana Harun Musa
soja ne kai tsohon soja ne
tsohon soja ne ni da mil 13 ne ni
yau kenan shekara nawa kenan da ka bar aiki
13 yanzu ina da wajen shekara 4 dai yanzu da na bar soje na zo ina da bukata koma amma suka ce mun na wai banda motaci kuma sun doki sunayen mu kuma yanzu mun zo nan suka ce mana wai retreat kade suka ce
sai wadanda suka yi retreat kenan
eh to mu ba mu tare retreat ba amma kuma an ce kuma banda mu kuma dan mi to suka doki sunayen mu muna son kasan mu ne dan wannan ne mun ka rubuta sunayen mu mu yar ne jan ne mu muna jin kalli ko kwanan gobe abinda sun ka mana mu ba mu ji dadi ba
na'am yanzu menene kuke bukata kenan game da wannan
mu abinda muke bukata magana ta kai sama mu yara dan Allah dan Annabi su mai da mutane cikin aikin su wallahi soje da ka bar shi ka zo ka da zamna gida sai ka yi na nazari kwa in ka koma wallahi sai ka gyara zamu da ja ka zamna gida kai nazari saura daga suna saman titi kwa mutum bai da aiki ka san dole ne saura na shiga fata saura za su shiga wurin da abinda bai ba sam in ba mu so ba mu zuwa nan ga
suna na yaya
yaya
da Muhammad
soje ne kan
tsawon soje ne
wace shekara ka bari
2015
eh ya kai ka bar su aiki
muna sama aiki an ka huta mu san ko an ka huta mu
laifi ku kai
babu laifin da mun kai mun yi refili ne kuma refili kuma akwai cikin komba manyan sun sani abinda ya mai dole nan ga an cana ne mun maza mun zo mu komo mu kuma kai ne za mu saman tere an ga abu ya nan ka tsara shi bai ba kasa wannan da dan samar da mi na ce bai ba so dai ana arrestare mai musuna mai mutane yanzu an zo ana tambaya babu list sun yi sabo list bai ba to yanzu kenan mu ba mu cikin kwanci wani ma gudu za a yi
sunana Abubakar Tahiru tsohon soja ne
nayi libere
ne nayi libere su ke class 2008 aka yi libere mu bisa tere metilvag muna da yawa da aka yi libere su letteren de boso yanzu kuma aka zo mu wanda aka yi libere ya za a ce samu sanitare bon condit ba mu da shi libere individual da not da liberation gare mu yanzu a retireman gata nan da suka ce za a yi retirete ke kallo mu za mu taye mu tunda ba da mu ba duk jenes ga sunan za su taye su kenan kowa yana tahiya in sun gyaro magana daga baya mun ji sai mu zo in kuma ba su gyara ba mun taimu su gyara kocin mu
can baya laihi ne kuka yi aka ce an sallame ku daga aiki ko sau ne
ala laihin da aka ce kuma aka ce mu kai bisa taren ne yanzu muka yi yanzu da muka dawo mu ba mu saya ne aka ta jaja da mu sai aka kawo mun decision yanzu ga yana non da service decision ne libere mu an 2006 decision ne aka libere mu mu da kanmu wanda ka tambaya on est plus de katsan yakal wanda ka tambaya dai inda yana da note liberation decision zaka gani bai san laihin shi ba kuma yawancin mu duka socialist ne socialist daban in suna so kuma socialist ko shi na kin so a yi musu age musu su gani kuma suna da su suna da leraje an 2000 diska sai da wanga lokacin suna da su su gibe libere suna gane su wannan ne su ga akwai wanda ba su taba laihi ba su ji laihi gudan gane da aka yi liberan mu su ji ba cikin dosiye suna gani
to yanzu menene kuke bukata a game da wannan shiri na yau
game da wannan shirin dai mun so muke a jiba shi ai abin da yake cancanta ai a jara shi kaman in an ce volunteer kaman mun dibin mu volunteer muka so inda mun san sai da certificate bon conduct ko wani abu haka da ba mu zawa ba ke wanda aka yi libere ina ya samu certificate bon conduct bai samu ko ya sani su da kansu san da wanda aka yi libere bai samu certificate bon conduct
wadannan sabbin jini majiya karfi sun buƙaci shugaban kasa ya dubi wannan lamari
sunana Abdulmajid Musa Hamma
mu matasa ne masu ƙarfi magana
magana a kawo tsohi saboda Allah a goma a dibi maganan nan tana da bukatar gyara tana da bukatar gyara dan saboda shi gyaran kasa sai da matasa matasa in babu su cikin kasa ba sai babu kasa
babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu daga mai 30 25 26 akwai wanda basu ma kai haka nan bakwa wadansu kuma an yi liberan su ne akan ƙarya dan Allah da annabi shugaban kasa ba zai mai jiba ya gani dan Allah da annabi a jara ma mutane
a yayin da ayyukan rajista ke ci gaba da gudana masu alhakin tafiyar da wannan shiri sun yi hannunka mai sanda ga askarawar rundunar da za a kafa a nan gaba
sun gani gwamnati ya tuna da su kenan su ma in sun zo su yi aiki sosai amana ce a gaba su kenan amana nan su rike shi da kyau
tun a shekarar 2020 ne gwamnatin Niger ta fara tunanin sake mayar da tsofaffin sojoji kan aiki domin tunkarar kalubalen tsaron da ake fuskanta a kasashen Sahel to amma sai a tsakiyar shekarar nan ta 2022 ne ma'aikatar tsaron kasa ta yana shirin tabbatar da wannan tsari na kafa rundunar ko ta kwana wato reserve militaire mutane dubu ne ake fatan zakulawa daga tsofaffin sojojin da za a horar a babbar makarantar horon sojan Niger ta kauyen Tandibiya dake kwariyar birnin Yamai a gargashin wannan shiri makunta na fatan mai guraban askarawan dake aikin tsaro a wuraren gudanar da manyan ayyukan ci gaba irin su mahakar man fetur da sauran ma'adanai da dai sauran su kodai yake kuma za ta yiwu a kai su fagen daga idan bukatar yin hakan ta taso don fatattakar tsagerin dake tsallakowa daga Mali da Burkina Faso kasashen da wasu yankunan su ke karkashin mamayar kungiyoyin ta'addanci
mai sauraro da wannan kuma muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin mu dake Buren Niamey Sole Muminu Barma Solomon Abo shine wanda ya jejjeta mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa da gidajen rediyon muryar Amurka BOA daga talabijin mallakar jihar Bauchi wato BATV wadda ni Salisu Balahaluru zan gabata shirin a yau zai duba tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar Bauchi har ila karamar hukumar Bauchi mai suna Inkil shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Dalrimi
wakilin tarihin masarautar Bauchi ko zaka gaya mana shi kuma tarihin kasar ko kuma garin nan na Inkil a masarautar Bauchi
to shi Inkil wani gari ne wanda Malam Yakubu ya kamata
no
lokacin da ya bar guni ginin dutsen wurin ji kenan
haka
bayan ya baturin a 1804 1804
haka
ya dawo guni ya zauna har zuwa 1806
bayan jihadi kenan
bayan an fara jihadi lokacin
na'am
to yana Inkil da yaje 1806 yaje ya zauna a Inkil amma a wani tarihi an ce dan uwansa Sa'ad Dosa wanda sarkin turin kenan sai ya je masa bukoki guda 60 a turin a Inkil kenan sai ya je zauna amma lokacin babu kowa a wajen babu mutane babu kowa a wajen fili ne kawai kuma ainihin inda Malam Yakubu ya zauna din daidai idan ka zo shiga Inkil akwai inda in ka zo hanya rabu wai ne bojinji wani kuma zai haka har fata to dan wannan tudun a wajen Malam Yakubu ya zauna shine ainihin settlement da ya zauna na farko a wajen to akwai ka san yana Inkil ne mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a
Malam Yakubu
ina Inkil ne aka je aka sake gayya aka je aka ba nemi shawara yadda za a kafa gari ina Inkil ne aka fara fita yaki ina Inkil ne ya aka fara masa mubaya'a ya fara bada sarautu ina Inkil ne aka fara sallan Juma'a da wa'azi da sauransu mai karfi domin a da kawai yakan fita ne a dan zaga garuru ana musu wa'azi ba wai wanda za ta da mutane da yawa ba to ina inkin da ya fara wannan wara to a hada da cin wasu har a lokacin wanda suka zo suka sai jihadi akwai haɗin ɗewu wanda idan ya zo yakan ce ni wari in kire ni wari in kire wato na ina gaya mala ya kuma wari in kire ba na zo ne mai hira amma hira ba wai hira irin na shirita ba hira irin na ilimi wanda kaman daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu to yana amfani da wannan kalma na sai mala ya kuma wari in kire to daga wannan in kire din aka samu kalman wannan suna in kire to ya zo na wajen har tsawon shekara 6 daga wajen ko baya ne ni shawara wajen Shehu Usmanu dan Hodiyo daga Madahullahu yake ce masa ya ba shi shawara akan ya je kafa wani garin sa to shine yazo ya kafa masa Sharbauci to lokacin da ya tashi da bar inkin to sun da kaga garin yawan mutane suka zauna a garin ba dai yi a bar garin haka gaba daya ba sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu to sai wajen ya zama kaman gona haka gandu na sarki ya zama to wayanda ake ajiye su a wajen galibin su wani sai kula da wannan gonakin ne da sauransu kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barin sa inkin ya koma ya kafa garin Bauchi a lokacin ya bar al'amuran sautan garin da gaba daya a hannun daya daga cikin fadawansa wanda yake cewa dari wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin inkin wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a sarki na hannun dare ne to shi inkin din ba a kiransa da gandu da yake an riga da an sa masa suna to sai ana kiransa sai shi yake da wannan salafa da sauransu
kamar rukunin kabilu ne su kuma suke zauna wurin kuma wanda suka hunan gari
to shi wanda ya kafa gari kan mala yafu ne
haka
to kuma ita Bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewan shi mala yafu yana daga cikin sarakunan gabas wato sarakunan kamar yadda Hausa suka ce sarakunan Hausa bakwai saboda Shehu Usmanu ya raba daular san gida biyu yammaci ya ba mu Abdullahi gabashi ya ba mu Muhammadu Bello to shine sai ya zama to shi mala yafu na cikin na cikin sarakunan gabashin daular Usmaniya ne wanda kuma galibin su Hausa suke yi to shi yasa mala yafu ya zabi harshen da za a riƙa a masautansa da zama harshen Hausa shine harshen masautan sai kuma dauki garancin ko a dauki Kanuri ko a dauki Fulani ko wani abu da sauransu dauki harshen Hausa zama shine harshen masautan saboda duk wasu masu sana'a malamai masu aiki yan kasuwa inda zai samu su yanci a kasan Hausa ne ya zama to ya dauki harshen Hausa ya zama harshen masautan gaba daya to shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa aje su a wajen su riƙa aiki ma'aikatan fada ma'aikatan sarki babu wani harshe wani yare da a ce wasu ne masu yaren yankin waje ne wato ina nufin kaman akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan yasa da ga sautin yankin gaba ɗaya babu wani wanda ka an ce ta bi gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya wannan ka ga yayi wannan ka ga yawancin yaren yawancin yare hakan na dashi ne kawai bisa waye zai biya masauta bukata
akwai yaruka da dama kenan
akwai yaruka da yawa
kamar su ma minne ne suka fi shahara a wannan gari
noma da kiwo noman da shine babban sana'ar su a wancan lokacin kuma har yanzu idan ka duba yanayin waje in kil a dausayi ne mai rike ruwa yawa waje ne na noma dausayi ne na noma saboda da duk wajen gonan mala yafu ne bayan ya bar inkin ya fa Bauchi wajen ya mace shi gona kawai duk gaba ɗaya gona ne a wajen saboda haka wanda aka sai aka bar su a wajen kawai masu kula da gonakin ne
na kamar ina ne san inkin da garin Bauchi
shi kuma bai wuce kilomita shi ma bai wuce kilomita 2 zuwa 3 daga cikin garin Bauchi da Ganuwa bai wuce kilomita 2 zuwa 3
Alhaji Sani Abdullahi shine sarkin inkin yake duk da kusancin garin da cikin garin Bauchi hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba
kowane rayuwa yana da nasa kalubalen babban kalubalen da muka fuskanta a nan inkin gaskiya shine yadda muke samu ainihin karuwan matasa kuma ya zama ba su da ainihin ayyukan yi kuma kaje ga mu ga fadin jiha amma muna da karanci musamman na makaranti kaje da yanda Allah Ubangiji ya azurta mu da yara a nan garin inkin wannan abun ta da hankali ne kwarai da gaske saboda haka muna kira ga hukuma a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya.
A madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallaka jihar Bauchi BATB daga din rediyon muryar Amurka wato BOA da ke Washington DC. Ni Salisu Barahalluru dan shirya na gabatar ke cewa
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.